Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mita 19:31:49 da kuma 60. Sai kuma kilohertz 1,530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za ku iya jin mu kai tsaye a tashoshin FM na radio amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad da Lol da kuma Niya. Masu sauraron mu a duk duniya kuma suna iya kama mu a duk lokacin da suke bukata ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum Usman Ahmad Kabara ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a shirin mu na safi tare nake kuma The Grace Alheri Abdul ga kanin labaran duniya.
An fara kirga kuru'u a zaben shugaban kasa da na 'yan majalisa da aka gudanar a Jamhuriyar Niger bayan rufe-rufunan zabe jiya Lahadi. Sakataren ma'aikatar harkokin wajen Amurka John Kerry ya ce an cimma yarjejeniyar wucin gadi da Russia kan batun tsagaita wuta a Syria da aka shafe sama da shekaru 5 ana yakin basasa. Kana hukumomi sun ce suna tsare da wani da ake zargi da bude wuta da kuma kashe mutane 6 waɗansu 2 kuma suka ji raunuka a jihar Michigan da ke arewacin Amurka.
To Allah ya kyauta. Ofishin hukumar zaben Niger da ke Najeriya ya ce Hamma Ahmad ne ya ci zabe a fatan Abuja da aka yi na ƴan Niger.
Mun san abin da yasa sun fi rike Hamma Ahmad. Mutum na wanda ya zamanto an tabbatar doki ne yana waje to babu wanda kacin mai. To ba sani ba kuma kamun nan da sun kai ainihi da Hamma da magoman baya Hamma alheri na ga Hamma.
Su kuma kwamitin ceton PDP ya yi taron manema labarai game da sabon shugaban jam'iyyar Sanato Ali Madu Sharif.
Abinda muke so mu gaya wa duniya abinda ya faru game da samun shugaban PDP ba bi ka'ida ba.
To akwai shirin ciki da gaskiya amma duk da farko bari mu fara da cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum barkamu da asuba ga cikakkun labaran. An fara kirga kuru'u a zaben shugaban kasa da na 'yan majalisar da aka gudanar a Jamhuriyar Niger bayan rufe-rufunan zabe jiya Lahadi. Mai yiwuwa ba za a fitar da sakamakon zaben ba sai mako mai zuwa. Shugaba Muhammadu Yusuf yana neman wani wa'adin mulkin shekaru 5 tare da alkawalin murkushe mayaka masu tsatsauran ra'ayin addinin Islama, ya kuma bukaci kasar ta kasance daya cikin mafiya talauci, wato a kasar da ta kasance daya daga cikin mafiya talauci a duniya. Yace ina fata za a gudanar da zabukan cikin kwanciyar hankali da lumana. Yace a ƙarshe duka mai nasara guda ne kuma ita ce Niger. ‘Yan takarar shugaban ƙasa 14 ne suka fafata da Muhammadu Yusuf da suka hada da Sani Umaru shugaban haɗakar ƙungiyar Hamayya. Umaru ya ce mutum yana jin kamar an cimma wani buri ne a tsarin zaben. Zaben shi ne mataki na ƙarshe. Mun kuma hakikanta cewa Allah zai taimake mu a gudanar da zaben shugaban ƙasa cikin kwanciyar hankali da lumana yadda ɗan takarar da ya fi dacewa zai lashe zaben. Sauran 'yan takarar Hamayya sun hada da Hamma Ahmadu wanda aka tsare bisa zargin safarar jarirai. Masu tsokaci kan lamura dai sun ce Yusuf yana bita da kullin siyasa kafin lokacin zaben, inda ya rika kakkama magoya bayan 'yan Hamayya da 'yan siyasa da manema labarai har ma da mawaka da suka fitar da waƙoƙin da suke sukarsa.
Babban magatakardar Majalisar Ɗinkin Duniya Ban Ki-moon ya yaba wa Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya sabili da gudanar da zaben shugaban ƙasa cikin kwanciyar hankali da lumana. Mr. Ban ya taya Prime Minister Faustin Achange Touadera murnar nasara a zaben da ya samu, ya kuma yi kira ga shugabannin ƙasar da yaƙi ya ɗaiɗaita da su tabbatar sun samar da yanayin bunƙasa ƙasa. An sanar da Touadera wanda yake tsohon malamin lissafi ne a matsayin wanda ya lashe zaɓe a shekaran jiya Asabar bayan gagarumar nasarar da ya samu a zaben fidda gwanin da aka gudanar a makon jiya. Ba a sanar da zaben zagaye na farko na 'yan majalisa ba, amma ana kyauta zaton za a sanar nan ba da daɗewa ba. Babban magatakardar Majalisar Ɗinkin Duniyar ya kuma yi kira ga gudanar da zaben zagaye na biyu na zaben 'yan majalisa domin kammala tsarin mika mulki. Majalisar Ɗinkin Duniya ta taka rawar gani wajen maido da zaman lafiya a Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya. Har yanzu dai dakarun kiyaye zaman lafiya na ƙasa da ƙasa 13 ne suke samar da tsaro a ƙasar. Gwamnati kuma tana dogara da tattalin ga tallafin da take samu daga waɗansu ƙasashe. Sabon shugaban ƙasar ya yi alƙawarin sake gina ƙasa da yin aiki kafaɗa da sauran al'ummar ƙasa da ƙasa na duniya.
Sakataren ma'aikatar harkokin wajen Amurka John Kerry ya bayyana jiya Lahadi cewa an cimma yarjejeniyar wucin gadi da Rasha dangane da tsagaita wuta a Siriya da aka shafe shekaru biyar ana yakin basasa. Sai dai an ci gaba da tashin hankalin babu kakkautawa a duk fadin kasar tare da kashe mutane da dama da hare-hare biyu da kungiyar ISIL ta dauki alhaki. Kiyasan farko na nuni da cewa waɗansu ƙazaman hare-hare da aka yi asarar rayuka guda biyu da aka kai a Homs jiya Lahadi da safe sun kashe mutane 60 kafin daga baya waɗansu fashe-fashe suka auku a saye da Zena da ke kudancin birnin Kudus suka kuma kashe akalla mutane 50. A watan Janairu wata fashewa kusa da wani wurin ibadan 'yan Shi'a a yankin ta kashe mutane da dama.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka da ke Washington DC. Hukumomi sun ce sun tsare wani da ake zargi da buɗe wuta ya kuma kashe mutane shida, waɗansu biyu kuma suka ji raunuka a jihar Michigan da ke nan arewacin Amurka. 'Yan sanda sun bayyana a jiya Lahadi cewa sun kama Jason Dalton da ɗan shekaru 45 kuma direban kamfanin motar haya ne da ake kira Uber. Jami'ai sun ce a iya saninsu ba a taɓa samun shi da wani laifi ba. An kai harin ne a ranar Asabar a wajen birnin Kalamazoo. Hukumomin sun ce tashin hankalin ya fara ne a wasu gidajen kwana inda aka ji wata mata da aka harba sau biyu mummunan rauni. Bayan 'yan sa'o'i kuma ɗan bindigan ya kashe wani mutum da ɗansa da ke duba mota a wajen saida motoci. Motocin mintoci bayan nan kuma ya harbe mutane biyar a wajen ajiye motocin da ke wurin wani cin abinci. Hudu daga cikinsu sun mutu. Wata yarinya 'yar shekaru hudu wadda da farko aka ce ta mutu tana kwance a asibiti da munanan raunuka. Ba a faɗi musabbabin hare-haren ba. Kafofin sadarwa sun ce mai yiwuwa Dalton ya sauke wani fasinjan Uber tsakanin lokacin da ya kai hare-haren. Mai shigar da ƙara na ƙaramar hukumar Kalamazoo Jeff Gettin ya ce za a tuhumi Dalton da laifukan kisa da kuma yunkurin kisa idan aka gurfanar da shi a gaban kuliya a ranar Litinin din nan.
Daga ƙarshe hamshakin ɗan kasuwan nan Donald Trump ke kan gaba tsakanin masu neman jam'iyyar Republican ta tsaye da su takarar shugaban ƙasa, sai dai sanatocin Amurka Mark Rubio da Ted Cruz dukansu suna ikirarin cewa za su iya shan gabansa idan aka gudanar da zaɓuka a jihohi da dama cikin makonni uku masu zuwa. Trump, wanda baƙon siyasa ne, ya sake lashe zaɓe karo na biyu da gagarumin rata ranar Asabar, inda ya samu kusan silisin kuri'u a jihar South Carolina. Rubio ɗan majalisar dattijai daga jihar Florida ya wuce Cruz ɗan majalisar dattijai mai wakiltar Texas a matsayi na biyu. Dukansu sun samu kashi 22 cikin 100 na kuri'un. Binciken ra'ayoyin jama'a ya nuna Trump, wanda ya ta yi wa abokan takararsa ashar duk tsawon watannin da aka shafe suna yakin neman zaɓe, ya ba Rubio da Cruz rata a jihar Nevada, inda jam'iyyar Republican za ta gudanar da zaben fidda ɗan takara gobe Talata. Za a kuma gudanar da zaɓe a jihohi 24 ranar 15 ga watan Maris.
Labaran duniyar kuka gama saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington. Ofishin hukumar zaben Nijar da ke Abuja a Najeriya ya ce Hamma Ahmadu ne ya ci zaben da aka yi amma fa a garin Abuja, inda 'yan Nijar suka kada kura'a. Nasura da Mali Hikaya gare ka.
Jami'an zaben jamhuriyar Nijar a nan Abuja sun ayyana ɗan takarar lumana Hamma Ahmadu a matsayin wanda ya samu nasara. Shugaba Muhammadu Isufu na PNDS tarayya da dafa masa baya, sai Sani Umaru ya zo na uku. Wannan nasara ta Abuja ta sanya wakilin Hamma Ahmadu, wato Alhaji Ibrahim Muhammad Zumudi.
Mun san abin da yasa sun firke Hamma Ahmadu. Mutum na wanda ya zamanto an tabbatar doki ne yana waje, to babu wanda kacin mai. Maybe in yana kamu babu abin da za su yi. To ba sani ba kuma kamun nan da sun kai ainihi da Hamma da magoman baya Hamma alheri na ga Hamma. Hamma ya samu farin jini wanda ya zamanto bai taɓa samu ba wannan karo. In sun samu na ma in ma za a yi wani zaɓe kuma su kama shi. Farin jini zai samu.
Kana ganin watakila daga nan inda aka rike shi sai fadar shugaban kasa ke?
A insha Allah mu hamun gyara ma wajen inda zai koma. Daga gidan yari nan sai fadar shugaban kasa. Shi ko daga gida daga fadar shugaban kasa sai gida. Insha Allah.
Mustapha Haruna wakilin MNSD ta Saini Umaru ya nuna gamsuwa.
To mutunan dan takara bai zo tallata kai ne ba gaban jama'a ya zai yi hashi samu wani abu. Ya kamata dan takara ko a ina ne tunda an ba da dama a Najeriya za a yi zabe. A ya kamata ya turo wakilan shi su zagaye Najeriya nan duk inda yan Najeriya suke su yi tallakan su. Abin da Salman ta samu ta haka ta yi wakilanta da annan ta ba su dama ta wasa abin yi suka ta zagaya suna yi. To nan mutum ruwa da diba a hanho ya zagaya ya yi. Kaga ba zai taɓa yiwa ba wannan.
Mustapha gaba ɗaya da ka san zaɓen jamhuriyar Nijar yaya kake hango sakamakon nan zai iya kasancewa?
Mu a sakamakon zaɓen nan a inda mu muke hasashe dai muke ganin muna son shugaban ƙasa ya wuce. Dukkan nan Najeriya suka jefa ma Lumana suka jefa ba za su samu Muhammadu Isu ya faɗi ba in dai Najeriya an yi tsaye an zaɓi Muhammadu Isu.
Amma wakilin PNDS tarayya Alhaji Musa na kowa ya ce dan takararsa shugaba Muhammadu Isu bu a ƙarshe dai shi zai lashe zaben.
To alhamdulillah mulki na Allah ne lalle kan muna da ƙwarin gwiwa akan cewar insha Allah za mu tazarci.
Shugaban ƴan Nijar mazauna Najeriya Abubakar Kalidu ya ce rashin sanar da rajista kan lokaci ya sanya ƙarancin masu kada ƙuri'a daga nan Najeriya.
Duk matsayin Najeriya gaba daya a ce mutum 6,300 su ne suka yi rajistan kada zabe. Ai abin kunya ne ma mu faɗa wannan amma a duniya yanzu.
Abubakar kana ga da an sanar da wuri kamar mutane za su fiya kaiwa.
Annan Abuja kadai ma mu kunjen mu tana da mutum 12,500 wanda muke amfani da su anan Abuja Santa. To balantana a Lagos, Kaduna, Kano, Port Harcourt, Jos. In ka duba irin Jos, irin Kaduna, Kano, Port Harcourt yanzu aka duba duk jirman Kano mutum 715 aka samu. Haka ai an fadi. Duk jirman Lagos a ce mutum 2000 da yankan aka samu. Wanda angwagwada za a samu 30,000 ma. So shi yasa nake kai kuka na ga gwamnatin Nijar gaba in za a yi rajista. A bada lokaci shugabannin ƴan Nijar da ke wannan lokacin su sanar da mutanen su kowa ya shirya sannan a zo a yi rijista.
Cibiyar Abuja da ke ofishin jakadancin Nijar za ta tattara sauran sakamakon yankuna 6 da aka yi zaben don bada sakamako na ƙarshe. Nasiru Adamaili kamarar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Wazi a garan aiki da
shi. Wani mai aiki da shi sha ta zamani ka san magadan annabawa.
Alele malam ya faɗa mani makaranta.
Gaskiya ne.
Mutum ka zama kai adali.
Shugaban kwamitin ceto PDP daga tangal-tangal ɗin da take ambassador Wilbur Force Juta ya faɗi cewa ga dalilin da yasa suka yi taron manema labarai ya gayawa Madina Dauda.
Abinda muke so mu gayawa duniya abinda ya faru game da samun shugaban PDP ba bi ka'ida ba domin ka'ida shine an ba da wannan zuwa North East inda shugaba ya fito da shi Mu'azu. To su a can suka zaɓi mutane guda 5 kowane state ya kawo suna banda Taraba wanda sun ce su ba sa bukata. Sauran nan guda 5 sun kawo sunaye. To mun sa tsammani a cikin sunaye din nan za a zaɓa wanda zai shugabanci party. In kuma ba wanda aka samu ya dace za su sake mayarwa mutanen North East su gaya musu fa yawa goma ku kawo wasu ga dalili ba a yi wannan ba. An kawo mutum wanda ba a san kowa ya kawo shi ba an zo an labta mana mutum da bai dade a fatin ba shine senator Modu Sharif ba a aiko shi daga jihan ba.
Mun samu labarin an ba kowa takardar sha'awar tsayawa takara.
Waya bayar
jam'iyya ce kuma ta bayar.
To su mu ba mu san yadda ya samu daman shiga ciki ba. Mu dai abinda mun sani party sun aiko wa zonal office suna daga Adamawa, suna daga Bauchi, daga Borno, daga Gombe da Yobe. Taraba ne babu. To sunayen kuma mun sani. Sunayen daga Adamawa Wilberforce Juta, daga Bauchi Shehu Gaban, daga Borno engineer Abagana, daga Gombe Saidukumo, daga Yobe Girgiri Lawan. So waɗannan ina akwai wasu sunaye daga baya ban sanu ba.
To kun ce Ali Madu Sharif ya murabus me kuka hango zai faru yasa kuka ce ya sauka?
To mu ba za mu iya faɗi ga abin da zai faru ba. Mu dai tunda kun sani yanzu ko ina ba a amince da abin da ya faru ba. Kowa yana kuka wannan ba a bi hanya ba, ba daidai ba. Ba za mu iya mu zanna kawai mu da muke cikin party din ba a yi wani abu ba. amma abinda za a yi ba yanzu ne za mu faɗa ba. Mu dai mun kira dukkan waɗanda suke cikin party, akwai constitutional group na party, kamar National Working Committee, kamar National Caucus, kamar Board of Trustees, da kuma Zonal and State, waɗannan constitutional bodies ne. Akwai kuma bodies, very important bodies, kamar Governors Forum, National Caucus, Ministerial Forum, da G84, waɗannan kuma they are very important. Mu mun kira a gare su duka a haɗa hannu a duba yaya za a yi a gyara wannan.
Menene bukatar ku yanzu? Me kuke so Ali Madu Sharif yayi?
Bukatar mu shine muna son gyara ne. Mun rasa gwamnati saboda irin waɗannan, babu internal democracy. Kowa sai ya zo nan maimako ya je wajen jama'an shi, sai a zo a bashi takarda shine ko candidate ko shine wannan, ko a zo a yi primaries anan. Wannan shine ya kawo muka rasa gwamnati. Saboda haka gyaran da ya kamata mu yi shine mu koma mu bi ka'idodi. Constitution namu yana nan da komai clearly. In an bi constitution nan ba za mu samu sabani ba, amma an zo an ki bin constitution ana yi abu na son zuci. To shi ya kawo wannan, shine muna so kar mu fara gyaran da irin haka. Ya kamata a fara gyaran da abinda ya kamata a bi constitution na party. Madu Sharif mutum ne da daraja a kasar nan, mutum da yayi governor so biyu, mutum yayi senator. Idan shi zai so ya rike darajan shi tunda jama'a sun yi kuka ba a son shi, wallahi ya sauka lafiya, so zai rike darajan shi. Amma in yake dole zai sa kanshi a kan jama'a, to abin bai yi kyau ba.
Har yanzu fa sashin Hausa ne na muryar Amurka dake Washington. Ga shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. A yau kamar yadda muka yi alƙawari, za mu jinginar na wani ɗan lokaci kaɗan da batun da muke yi kan batun rundunar 'yan sandan Najeriya. Za mu takalo wata badaƙalar wadda ta shafi tsabar kuɗi har naira miliyan 150,000 wanda gwamnatin Najeriya ta fitar domin samar da wasu ayyuka na tsaro a babban birnin tarayyar Najeriya Abuja da kuma birnin Lagos. Shi wannan kuɗi wanda a kuɗin Amurka dala miliyan 470 ne, akasarinsa bashi ne aka karɓo daga ƙasar China, wato an karɓo bashin dala miliyan 399.5 daga ƙasar China, yayin da gwamnatin Najeriya ta cire tsabar kuɗi dala miliyan 70 daga aljihunta ta sa domin gudanar da wannan aiki. Aikin kuwa shi ne na samar da kyamarori na bidiyo na tsaro a waɗannan birane biyu, da lambobi na gaggawa wanda mutum zai iya kira idan ya fuskanci wato wani hatsari domin 'yan sanda su kawo masa ɗauki da gaggawa. To amma kuma sai aka yi abin nan da aka saba a Najeriya, aka ce an yi aiki aka fitar da kuɗi alhalin da wannan aiki ba a gudanar da shi ba a zahiri. Abin da ya sa har Majalisar Wakilai ta Najeriya ta ƙaddamar da wani bincike kan wannan lamari. Shugaban kwamitin binciken da Majalisar Wakilai ta nada shi ne Malam Ahmed Rima, ɗan majalisa daga mazaɓar mai Sauda Dambam a jihar Bauchi. Bari mu faro da shi Malam Ahmed Rima domin ya mana bayani na irin abubuwan da suke gudanar da bincike kai, wato musabbabin wannan aiki na kwangila da aka kashe tsabar kuɗi naira miliyan 150,000 a kai.
Wannan hanyar sadarwa ita ce za a yi amfani da hanyoyin waya na tarho, za a yi amfani da video na ɗaukan hotuna a kan tituna da unguwanni da wurare a dukkanin waɗannan birane biyu da muka ambata. Za a yi amfani da kuma waɗansu watannin ma ɗan adam ɗin wajen inganta harkokin sadarwa tsakanin cibiyoyi daban-daban na hukumar ƙasa, kama daga airport, kama daga tashoshin jiragen ƙasa ko jiragen ruwa zuwa ainihin muhimman ofisoshin 'yan sanda da sadarwa. Wannan shi ne zai taimaka a gano mai laifi a lokacin da yake aikata ko ya aikata, a ba kuma 'yan sanda damar su je kamo mai laifi cikin kankanin lokaci ba sai an kashe lokaci mai tsawo wajen neman mutum ba. Ana iya ganin hotonsa in ya aikata laifin a wannan titi ko a wannan unguwa. Na biyu kuma ana iya sanin wani wuri za a je a kama shi ta hanyar amfani da waɗannan hotuna ko kuma hanyoyin watannin ɗan adam da akan iya amfani da su a wannan lokaci. To amma 'yan aduwa bai samu sukunin aiwatar da wannan manufa tasa ba, sai da wato Goodluck Jonathan ya dauke shugabancin wannan kasa ya yankuta aiwatar da wannan tsari kan tsabar kuɗi naira a yau biliyan 150, wato kamar misalin dalar Amerika miliyan 470 domin aiwatar da wannan shiri. To aka samu wani kamfani na kasar China da ake ce da shi ZTE, aka ba shi wannan aiki cewa zai aiwatar da shi. Aka dauki matakai da tsare-tsare har shi kansa je China ya dawo, aka zo aka sanya hannu.
Wane ne ya tafi China din ya je dawo?
A wancan lokaci shi yar Adua shi ya fara zuwa ya gano abin. Amma ba a sanya hannu a kan kankilar ba, sai da shi Jonathan din ya je ya dawo daga China bayan rasuwar shi tsohon shugaban kasa.
Kafin mu je ga cikakken bayani na wannan kwangila da yawan kudinsa da makamantansu, bari ka mana ƙarin bayani. Ka ce abubuwa guda biyar ne. Abu na farko shi ne akwai irin kyamarori ɗin nan masu ɗaukan hoto na video da ake kira CCTV. Su waɗannan kyamarorin nan a nan Abuja ne za a sa su, a Lagos ne za a sa su, kwa ina za a sa su, kuma menene yawan su da ya kamata?
Kowanne zai samu kamar guda 2,000. Sannan kuma akwai board wato ake ce da switch board daban-daban za a samu guda 37. Kana kuma akwai wasu motoci na musamman na harkokin sadarwa din ne, su ma a kalla ba kasa ba za a samu kamar 1,000. Kana kuma akwai antena bila adadin da za a same su a cikin kasar nan a warwatse, waɗanda ke zuwa gaba za a faɗaɗa su zamanto hanyar tarho da sadarwa, da ake jin cewa za a samu hanyar tarho da sadarwa ta hannu ta salula kamar guda 1,500,000. Abin nufi da kuɗin da za a samu daga wannan salula zai biya kuɗin wannan kwangilar da aka sanya hannu aka yi ta a kan naira biliyan 150.
Wato shi wannan kamfani na ZTE ɗin nan shi kaɗai ne aka ɗauki waɗannan ayyuka guda biyar ɗin aka damƙa masa kan wannan kuɗi biliyan 150?
Shi kaɗai aka ba wannan kamfani. Alhali kuma wannan kamfani ma akwai tarihin yayi kurakure wajen aiwatar da wasu tsare-tsaren samar da wayar tarho a yankunan karkara kusan na naira ko kuma dala miliyan 27 da bai nasara ba a Najeriya da aka so a faro a farkon hawan gwamnatin shugaba Olusegun Obasanjo.
Shi wannan kamfanin ainihin kamfanin Najeriya ne ko kuma kamfani ne na kasashen waje?
Kamfani ne na kasar China. Wato abin da ya kamata ka gane a nan shi ne yadda ka gane kan maganar. ZTE Corporation kamfani ne na kasar China. Amma a Najeriya da aka zo yi sai aka yi kamfanin ZTE Najeriya. Saboda haka aka yi kokari a raba na uwa uba kamfanin da ke kasar China din da kuma kamfanin da ke Najeriya da ke wannan kwangila. Akwai darakoci guda biyu ne kurum ɗin kasar China. Amma babu mutum ɗaya ɗan Najeriya a cikin takardar da hukumar rajistar kamfanin Najeriya, wato corporate affairs, ta yi na cewar akwai ɗan Najeriya a cikin wannan kamfani. Tun daga nan muka fara samun matsala da al'amari. Kuma kuɗin da aka bada so na wannan aiki kuɗi ne da aka ci rance.
Wato kuɗin dama daga ƙasar China aka karɓo rancensa?
Daga China aka karɓo daga wani banki da ake ji da shi Exim Bank, banki na shige da ficen ciniki na ƙasa da ƙasa ko na duniya na ƙasar China. Shi ya bada wannan rance, wato tona maina.
Shugaban ƙasa ne ya ɗauki wannan kwantarakin ya bayar ko kuma an bayar ne ta hannun wasu ma'aikatu ko wasu jami'an gwamnatin Najeriya waɗanda ya kamata?
Ma'aikatar harkokin 'yan sandan Najeriya a lokacin ita ce ta ɗauki ɗawainiyar aiwatar da wannan kwangila. Sa'annan akwai kuma wata hukuma da ake ce da ita hukumar Niger SAT, wato misalin hukuma ce mai lura da harkokin sadarwa na wata nan Adam, wato satellite. To ita ce mai kula da aiwatar da an aiwatar da wannan kwangila. Amma matsala ta farko da aka gano tun kafin a fara wannan kwangila shi ne a bisa doka da tsarin Najeriya a cikin shekarun nan gaba ɗaya, kafin a bada wata kwangila ta gwamnati sai an samu waɗanda suke gasa ko waɗanda suke neman irin wannan aiki. Akwai kamfanoni daban-daban na 'yan Najeriya da wasu ƙasashen duniya da suka nemi wannan aikin da ba a ba su ba, kaji ɗaya kenan. Na biyu, shi kamfanin an masa rajista ne a Najeriya da sunan kamfani uwa uba da ke can ƙasar China, aka ciwo bashin kuma daga China, aka biya wancan kuɗin daga can China. Kaga na biyu kenan. Na uku shi ne an ce za a biya wannan bashin da Najeriya ta biya ko ta tarɓo cikin shekaru 10 za a fara biya. wato za a daga mata kafa na wannan lokaci. Amma har yanzu da yake baka wannan magana, ana ci gaba da biya a bisa ga ƴan makonni da suka gabata da muka bada wannan bincike. Najeriya ta biya naira ko kuma dala miliyan 41 a matsayin kuɗin ruwa kan wannan uwa bashin da har yanzu ba a fara taɓa kuɗin uwar kuɗin ba ma wurin biya.
A cikin wace shekara ne Najeriya ta karɓi wannan kuɗin?
Ta karɓi wannan kuɗi a shekara ta 2011.
Wato da yake shekaru goma ba su kai na maida uwar kuɗin ba, amma kuma ana biyan kuɗin ruwa a kai.
Ana biya, to inda muka fara samun mishkila kenan. Na biyu, ita hukumar da ta gaya wa gwamnatin Najeriya ɗin cewar ya kamata ta iya maida wannan kuɗi ta hanyoyi daban-daban, misali ta hanyar cinikin raguwar hanyoyin sadarwa na tarho-tarho da ake da su, to sai ya kasance kuma bata shawarci gwamnatin Najeriya bisa haƙƙan da gaskiya bilhaƙi domin a samu ribar amfanin da ake nema a samu daga wannan aiki ba.
Menene ya kai har kuka ce za ku fara gudanar da bincike kan wannan al'amari, tunda an ce an riga an yi maganan kwangila, an karɓo kuɗi, an ba da kwangila, wataƙila an riga an yi aiki an gama ma tuntuni? Menene kai ku bincike kan wannan lamari?
Na farko, mutanen Najeriya sun koka sau tarin yawa tun kafin zuwar wannan majalisa tamu, tun majalisa ta baya da ta gabata. Aka sa a yi bincike a wancan lokaci, binciken a zamanin mulkin PDP ɗin ya ci tura a sakamakon dai yadda kowa san wancan ƙasa a wancan zamani take. Yanzu da aka zo aka sake gabatar da wata shawara a majalisa, aka ce a yi bincike bilhaki da gaskiya. Binciken shi ne an ɗauki wannan kuɗi, Najeriya ta ɗora kanta ƙarin nauyin bashi, sa'annan an zo ba a yi wannan aiki ba. Duk Najeriyan nan kowa ya sani cewa idan ka je ka Lagos ko ka je ka Abuja babu irin waɗannan na'urorin hoto ko kamera ɗin da za su riƙa ba da wannan bayani. Ɗaya kenan. Sa'annan babu wata lambar waya da za ka buga 'yan sanda su taimake ka ko likita, kamar yadda yanzu za ka samu a nan Amerika ko Ingila ko wata ƙasa. Na uku su shine babu waɗannan layuka miliyan 1,500,000 irin na GSM, wato kamar a ce na MTEL ko kuma ADA ko kuma misali mu ce na MTN ko kuma na Zain ko kuma na Glocote 800, babu wannan. Alhali kuma a cikin kwangilin nan an ce akwai wannan. Na hudu, a yanzu babu waɗansu motoci ko tashoshin sadarwa da ake da su da za a ce 'yan sandan Najeriya suna amfani da su domin kamo mai laifi, domin sadarwa ka kira su su taimake ka ko wata cibiya a Najeriya nan. Babu wani kokari kuma da aka yi a ce ina adadin wannan motocin, ina adadin antena da aka ce an gina, a ina suke, meye aikin su, duk waɗannan babu. A takaice dai ganin babu abin da aka yi da waɗannan kuɗaɗe illa almundahan shi sa aka ce a yi wannan bincike.
To ina waɗannan kuɗaɗe suka shiga, aka ce an gudanar da wannan aiki alhali ba a gudanar ba, su wane ne aka biya? A cikin shirinmu na gaba insha Allahu za mu tabo. Ibrahim Alfa Ahmed ne a birnin Washington DC ke cewa mu huta lafiya.
Kafin mu ƙarƙare shirin, bari mu koma ga Inar Amal mu ji labarai amma a takaice.
Usman, an fara kirga kuri'ufa a zaben shugaban ƙasar da aka gudanar a jamhuriyar Nijar bayan rufe rumfunan zaɓe jiya Lahadi. Mai yiwuwa ne kuma za a iya ɗaukar mako guda kafin a fitar da sakamakon zaben. Sakataren ma'aikatar harkokin wajen Amurka John Kerry ya bayyana jiya Lahadi cewa an cimma yarjejeniyar wucin gadi da Rasha dangane da tsagaita wuta a Siriya da aka shafe shekaru 5 ana yakin basasa. Sai dai an ci gaba da tashin hankali babu ƙaƙƙautawa a duk faɗin ƙasar tare da kashe mutane da dama a hare-hare biyu da ƙungiyar ISIL ta ɗauki alhaki. Hamshakin ɗan kasuwan nan Donald Trump shi ne ke kan gaba tsakanin masu neman jam'iyyar Republican ta tsaida su takarar shugaban ƙasa, sai dai sanatocin Amurka Mark Rubio da Ted Cruz dukansu suna ikirarin cewa za su iya shan gabansa idan aka gudanar da zaɓuka a jihohi da dama cikin makonni uku masu zuwa. Ranar Asabar kuma Clinton ta sami gagarumin nasara a jihar Nevada da kimanin kashi 53% a makon, yayin da abokin takararta Bernie Sanders na jihar Vermont ya sami kashi 47%. Nasarar da Clinton ta samu dai babbar jami'ar diplomasiyyar Amurka daga shekara ta 2009 zuwa 2013 ta samu ne a Nevada, wanda ya ƙara ma kamfen ɗinta ƙarfin gwiwa bayan ta sha da ƙyar a hannun abokin ɗan takararta a jihar Iowa. Kana kuma ya doke ta a zaben fidda ɗan takarar da aka gudanar a jihar New Hampshire.
To, ai na gama da takaitattun labaran za mu dakatar da ke a nan Grace Allah ya kai mu kuma da hantsi. Da wannan takaitattun labarai kamar yadda nace muka zo ga ƙarshen shirin wannan safiya a madadin ita Grace Alhira Abdu da ta taya ni gabatarwa da ma injiniyan mu na yau wanda yake tare da Musals sai kuma wanda ya bada umarni Ciyu Bahiro daidai ne ni Usman Kabara a birnin Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa mu zama lafiya sai kuma da hantsi.